الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو السلام عليكم بركم مجساك صدوا أتكلم ونصاب شرم منافة ويرحمة وانداني شيخ بلا كبرة نكي قبات الدولة شريع أهالي يزيو tare da shehun malamunmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta adireshin mu na yanar gizo wato kwatoyinrahama@yahoo.com. Za kuma a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta dandalin sada zumunta wato Facebook. Za kuma a iya aiko mana da rubutattun tambayoyi kamar yanda aka saba. Karamakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وما سسور رمو وأن اللوكتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام مسلم يروي حديث لك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إجتماعك صلى الله عليه وآله وسلم يناتشوا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، النبي يتي وندي مسلنتا يا ربوتا ورزق كفافا سنة أكأذر تاشا أبن زيتي يتيد إيالانسا وقنعه الله بما آتاه كما أبنجي تعالى يباش ودات الروشي ددنغنى دا أبن دا الله يباش. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتشونا حديث يا حد أبو وقدا أكو وندي يتي دم تمن ديسا ميستو ياسا يا ربوتا wato ya gama samun alfalah. Alfalah suna ne da ya kunshi duk abinda bawa yake so, yake kauna. Sannan suna ne da ya kunshi kubuta daga dukkan abinda bawa yake ki kuma yake guje masa. Saboda haka in aka ce mutum ya rabauta, ma'ana ya samu abinda yake so kuma ya kubuta daga abinda yake ki. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana waɗannan abubuwa guda uku sun tattare alkhairi na duniya da lahira. Domin bawa idan Ubangiji ta'ala ya shiryar da shi zuwa ga musulunci wanda shine addinin Allah, inna ad-dina inda Allahi al-Islam, musulunci shine addini a gurin Allah. Man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min وهو في الآخرة من الخاسرين. دو وان دا زي نيمونا الديني با مسلين چي با بازا اكربيش دا غوجن سباكم اچك الاهرا ينا دا كشكين اسار الروم. تو دو وان دا الله تعالى يشل يد شيزو اغا الدينين الله واتو شيني مسلين چي وان دا الله بايا كربوانا الديني امبا شيبا كما الدين مسلين چي نشيني دليلين دا زي سامو تيني سامو ربوتا يسامو جدن الجنة يسامو كبوتا daga azabar Allah ranar gobe kiyama. Sannan bayan wannan Ubangiji ta'ala ya bashi arzikin da zai ci ya sha, ya yi sitira, ya ci da iyalansa, ya musu sitira, ya kame kansa, ya kame mutuncinsa, ya zama ba zai roƙi wani ba, ba zai tafi yana zubar da mutuncinsa yana bara ba. Kuma Ubangiji ta'ala ya cika shi masa da abu na uku, shine ya bashi kana'a, wato ya bashi wadatar zuci, ya ji ya gamsu da abinda Allah ta'ala ya bashi na arziki. Ransa bai sa ransa akan abinda yake a hannun wasu ba. To wannan ya samu hasana ta duniya da lahira, wato ya samu rabauta, ya samu jin daɗi na duniya da lahira. Idan waɗannan abubuwa uku suka kubucewa bawa, ko ɗaya daga cikinsu ya kubucewa bawa, to babu shakka ya rasa wannan rabauta ɗin ta duniya da ta lahira. babban abin da zai kubucewa bawa anan cikin abubuwan nan guda uku yayi asara shine musulunci, shine mafi girman abin da idan bawa ya rasa shi to yayi asara ta duniya da lahira, kuma ya zai samu kansa cikin wato azaba ta har abada. Don haka musulunci shine babbar ni'imar da Ubangiji Ta'ala yake wa bawa, da babu wata ni'ima sama da ita. In Allah Ta'ala ya yi wa mutum ni'ima ta musulunci to ya gama masa kowace ni'ima. To Ubangiji yana yi wa mutum ni'imar musulunci sannan sai ya jarrabe shi, ko dai jarrabe shi da talauci wanda zai sa shi har ya manta da abin da ya kamata a ce bai manta da shi ba, ko kuma ya bashi ya jarrabe shi da wadata, wadatar da za ta sa shi dagawa. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, dan adam lalle yana dagawa dan ganin cewa ya samu wadata, wanda dukkan su waɗannan abubuwa ne masu cutarwa, ko dai faqrun yunsi ko kuma zinan yutzi, wato talaucin da zai sa mutun ya manta Allah, ko zai sa mutun ya manta ya kamata, ko zai sa mutun ya manta lahirarsa idan sai rufi, to wannan mummunan talauci ne. Ko kuma wadatar da za ta sa mutun dagawa da shishigi da jiji da kai da wuce iyaka, to ita ma wannan bala'i ne. Ko kuma ya bashi arziki wanda ya ishe shi ya ci ya sha ya yi sutura ya ciyar da iyalansa ya ciyar da gidansa ya musu sutura ya biya kuɗin makarantar ƴaƴansa ya kula da lafiyarsu duk abin da yake bukata a rayuwarsa ta duniya, Allah ya buɗa masa ya yalwata masa, amma duk da haka ya rika jin bai ishe shi ba, ya rika tunanin yadda zai wawuro nan ya kamo can, to abu shakka shi ma wannan yana cikin wani bala'i, domin zuciyarsa ba ta taɓa nutsuwa ba, ba zai samu nutsuwa ba, domin duk da gashi ya cika lali da tassa da abin da ya kamata ya samu na dukiya, amma zuciyarsa har yanzu cikin talauci take, ya zama faqirul qalbi faqirun nafs, talauci na zuciya ya mamaye shi. Domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa al-ghina kasratul irt wa kasratul irt walakin al-ghina ghina an-nafs, laysa al-ghina kasratul arat, wato ba yawan kadara da mutum zai tara ita ce wadata ba, mutum ya tara gidaje ko motoci ko kamfanoni ba wannan shine wadata ba, innama al-ghina ghina an-nafs ko ghina al-qalb, wadata ta zuciya ita ce wadata. Da yawa zaka ga waɗanda sun tara dukiya amma zuciyarsu faqira wa qalbuhu faqir, zuciyarsa cike take da talauci, kaga yana tayar da hankalinsa akan dukiya sama da yadda ma marashi yake tayar da hankalinsa idan ya ga samu. Ka ganshi yana wawura da handuma da babakire da sama da fadi da dukiyar da ba tashi ba, kai ka ce a duniya bai mallaki komai ba, to babu shakka wannan alama ce ta shaqa'i, alama ce ta azaba, alama ce ta tsiyacewa ta har abada. Wani kuma za ka ganshi ba shi da wani abin da za ka iya cewa ya mallaki dukiya mai yawa ko ya mallaki wani abu na azo a gani, amma kuma zuciyarsa a cikin wadata take, ya yarda da halin da Allah Ta'ala ya aje shi a ciki, ya yarda da arzikin da Allah Ta'ala ya bashi. Saboda haka mutumin da yake mai wayo ba yadda za a iya hadawa kansa abu guda biyu, ya hada kansa talauci na dukiya kuma da talauci na zuciya, ba zai yadda hada kansa waɗannan wannan azaba guda biyu ba, azabar talauci na baya da ita baya da dukiya, sannan kuma ya sawa kansa talauci na zuciya. In ya samu talauci na dukiya to zai sawa kansa zai abin nan kwantar da hankalinsa, zai nutsar da zuciyarsa guri guda, zai wadatu da abin da Allah Ta'ala ya bashi, zai sawa kansa hutu, ya sawa zuciyarsa hutu, kamar yanda yake kokarin ya samu arziki don ya huta, to haka nan zai sawa kansa wadatar zuci domin zuciyarsa tashi ta samu hutu. Allah Ta'ala ya samu dace.
To ma sauraro, da fatan Allah ya bamu ikon aiki da abinda muka ji na daga nasihohi. To mallam tambaya ta farko take cewa mutum ne ya rasu tsawon shekaru 8 amma kafin rasuwarsa ya bada jinginar filinsa, shin yanzu me ya kamata a yi?
Galibi in kaga jingina an ci bashi ne, ai ya ci bashi ya bada jingina filinsa, saboda haka sai a je ga mai bin shi bashi din, in dan filin za a sayar a biya shi kudin sa kenan sai a sayar, in kuma akwai kudin ya bar kudin da za a biya mutumin bashin sa sai a biya shi bashin sa a karbo filin, ko ne aka yi daidai ne, amma dai dole a riga a warware ba za a ce rike filin ba sai dai idan filin daidai yake da kudin da aka ranta to sai rike shi a madadin kudin da ya ranta a wajen sa
na'am sai tambayar Ali Ismail Kano yace menene matsayin mijin da yake ci da matarsa shin hakan na nuni da cewa ya sarayar da harkin sa kenan
to ban gane me yake nufi da ya sarayar da haƙƙin sa ba mutumin da ya auri mace wajibi ne ya ciyar da ita wanda Allah ta'ala ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha mawadaci ya ciyar gurgudan wadatarsa wanda kuma Allah ta'ala ya kuntata masa arzikin sa ya ciyar gurgudan abinda Allah ya bashi baya kallafawa rai sai abinda ya bata haka mutumin da ya auri mace wajibi ne ya ciyar da ita gurgudan halin da Ubangiji ta'ala ya sa shi a ciki na samu ko na rashi haka in bai yi haka ba to ya bar wani wajibin da yake kansa yayi bai yi ba yana matsayin mai laifi a gurin Allah haka wajibin sa ne yayi wannan idan har bai yi ba matar tana iya daga wato kai karansa inda za a sa shi tilas in kuma ba zai iya yi bane gaba daya kuma ta ga ba za ta iya zama da shi ba tana da haƙƙin ya sake ta ya sauke mata ɗaya daga cikin haƙoƙin sa ne ya kasa yi
tambayar magaji rangaza yace duk wata ina yin azumi uku to wannan watan ina shayarwa kuma ga ciki shin zan iya ciyarwa
a ba buƙatar ciyarwa dan ciyarwa wannan ga matar da ga azumin da yake na wajibi wato azumin da yake na wajibi azumin farilla azumin ramadan mace ba za ta iya yi ba to shine za ta ciyar amma azumin nafila wannan ba a ce in ba za ki yi ba dole ki ko dole ki ciyar idan ma ya zama na larura ce ta hana ki ga ka'ida ta shari'ar musulunci da hadisai da yawa suka nuna idan mutum yana yin abu halin da yake da iko sai kuma ya shiga wani yanayi da ba zai iya yin abin ba sai a ci gaba da rubuta masa ladan wanda yake yin wannan abin ko ladan abin da yake lokacin da yake da iko saboda in kin saba yin azumin ayyamul bayt to 13 14 15 ga kowane wata sai ka kasance kin samu cikin da ba za ki yi ba to insha Allah za a ci gaba da rubuta miki ladan waɗannan kwanaki kamar kin azince su
na'am tambayar ta su kara yace menene matsayin sallar mazinaci
so sallar sa ta yi ba wai ba ta yi ba zinar sa tana da matsayin zina yayi zina ya dauki wani alhaki babba kuma ya cancanci ukubar Ubangiji ta duniya da ta lahira ta duniya ayi masa haddi ayi masa bulala 100 idan bai yi aure ba idan kuma yayi aure ko ya taba yin aure a jefe shi wannan shine abin da ya cancanta ayi masa a duniya sannan bai tuba ba aka jeje lahira kuma Ubangiji ta'ala ya kama shi da laifin wanda ya keta dokar sa sallar sa kuma wannan tana nan a matsayin sallah in yayi yana da ladan wanda ya yi sallah idan bai yi ba yana da alhakin wanda yake yin sallah haka sallar sa tana nan sai dai maganar a sa shi liman limami ana so a samu wanda yake adali ba salihi ba fasiki ba ba so limami zan fasik sai dai idan ya fi karfin kowa ya farlanta kansa kasancewarsa ko shugaba ne ba yadda za a yi da shi gashi fasiki amma kuma ya riga ya kwace limancin kuma in ba a bi shi sallah ba sai dai a fasa yin sallar jami'i din to kaga ba za a fasa sallar jami'i ba saboda wannan sai a bi shi sallar sa ta kuce kuma fajircin sa wannan shi kadai ya shafa idan kuma ba shi ba wani karfi gare shi ba za a ce ba za a bar shi ba sai a cire shi a sa wani wanda ya dace na'am
sai tambayar Muhammad yace malam wani lokaci ne da daddare aka ce Ubangiji subhanahu wataala yana saukowa daga al'arshi yana shelaga duk bawa mai bukata domin ya biya mishi
wannan shine a thulusul akhir min al-layl da zuwa Bukhari da Muslim wato thulusin dare na karshe ka kasa dare uku daga faduwar rana zuwa hudu wata awoyin da suke tsakankanin nan ka kasa su uku to a cikin awoyin karshe din to shine thulusul akhir thulusin karshe na dare
na'am sai tambayar Sani Bala Tsafe yace shin ya halatta a yi taimama da bangon ginin zamani
to shi ginin zamani shi ma dai ai daga kasa daga abin da ake shi ai da kasan ne to kasa ce da ko dutse ko wani abu wanda kuma duk ana taimama a jikin su haka ai ba bambanci tsakanin na zamani da na da wajen ai taimama da su
na'am tambayar Hassan take cewa malam menene ma'anar a'udhu bi kalimatillahi tammatin sharri ma khalaq
a'udhu bi kalimatillahi tamma ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah shine maganganun sa maganar ubangiji sifar sa ce kuma sifar ubangiji ana neman tsari wato sifar ubangiji ba makhluk ba makhlukiya bace ba halitta bace kamar sauran halittu da ba za ka nemi tsari da su ba sifar ubangiji sifa ce azaliya qadima tun azal akwai ta ya sifantu da wannan sifar saboda kalimatillahi shine maganganun ubangiji sifofin sa ne kalmomin ubangiji sun cika da adalci da gaskiya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan kalmomin ubangijinka sun cika da gaskiya da adalci saboda haka mutun yana neman tsari da kalimatillah wanda yake nuna cewa maganar Allah ba halittacciya bace sifar sa ce kuma ana neman tsari da sifar Allah kamar yadda zaka ce a'udhu billah ko a'udhu bi rabbil falaq ko a'udhu bi rabbin nas to haka ne zaka ce a'udhu bi kalimatillah ya halatta
na'am sai tambayar da take cewa malam idan mutum ya karanta addu'ar kwanciya bacci ya kwanta sai kuma ya tashi da daddare ya je makewayi ya dawo shin zai sake yin wata addu'ar ko kuwa ta farkonta wadatar
to idan mutum ya tashi cikin dare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da zai faɗa kuma duk da ya farka da daddare Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tashi da daddare man ta'arra bil layl faqala la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رب اغفر لي غفر له وإن قام فصلى وتوضأ فصلى قبل الصلاة حديثي صحيح أنا cikin sahih al-bukhari hadithan ubadah ibn samit manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya tashi da daddare da ya tashi cikin dare sai ya ce la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يفد wannan yace sannan yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah yafad wannan sannan yace rabbi ghfir li allah ka gafarta mu to za a gafarta masa in kuma ya alwala ya salla to za ka du sallar sa ashe mutum wanda ya farka tsakar dare abin da ya kamata ya ci kenan wannan addu'a ce ta farkawa tsakar dare ba wai da tashi da sassafe ba wasu suna zaton ana fadar ta ne in an tashi da safe in ga sun ga mai hisun muslim ya kawo ta cikin addu'o'in tashi daga bacci ya kawo ta bayan ya kawo su addu'o'i da ake fada in an tashi da safe alhamdulillah zai ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nushur wannan ana fadar ta da safe in an gama an tashi daga bacci ake fadar ta za a yi sallah asuba a fade ta amma waccan cikin tsakar dare sai ce man ta'arra bil layl wanda ya tashi cikin dare kamar yadda kika ce a mai tambaya ta ce ko yace tashi cikin dare za ta tafi ban daki ko za ta yi sallah ko zai yi sallah to sai yayi wannan addu'ar in yayi ya roki Allah gafara sai a gafarta masa in kuma ya alwala yi sallah sai a karbi sallar sa
na'am wannan tambayar kuma ta ce malam mahaifina ya rasu yana kafiri kafin rasuwar sa ni na riga na musulunta shin akwai gado tsakani na da shi
to abinda jumhurin malamai suke fada wato da yawa daga cikin malamai ta al-arba'a wanda suke cewa shine ba musulmi ba zai gaci kafiri ba kafiri ba zai gaci musulmi ba wannan shine maganar jumhur wasu daga cikin malamai suna ganin musulmi zai iya gadar wanda ba musulmi ba matukar dai wanda ba musulmi din nan ba kafirin da ake yaki da shi bane wato ba harbi bane kun san kafirai akwai wanda yake al kafir al harbi akwai al kafir al musta'man akwai al kafir al zimmi wannan sune nau'ukan kafirai da yadda malamai suke kasa su akwai kafirin da yake yaki ake da shi kafirin da suna bangaren abokan fada ana ta yaki wannan shi ake kira al kafir al harbi akwai al kafir al musta'man wato wanda aka bashi amana ba kafiri ne ba dan kasa ba amma an yadda ya zo ko kasuwanci ko wani harka dai ta sa ya shigo kasar musulmi an bashi wato Allah mun ce masa cewa babu abin da zai taba shi kamar yanda yanzu ake wanda yake ba musulmi ba ya yi visa ya shigo kasar musulmi bizan nan kamar an yadda masa ya shigo to haramun ne a taba shi ko da kasar sa ana fada da ita inda ya har da izinin shugabannin ku ya shigo kasar ku to bai halatta ku taba shi ba mun bashi amana in kuka taba shi kun ci amana shi yake kira al-kafirul musta'man sannan akwai al-kafir al-zimmi shi kuma wanda yake kuke kasa daya da shi to kasar ku daya ya yadda ku zauna tare yadda za ku biya za ku bada haraji shi kuma zai rika bada jizya za ku yaki don ku kare kasar ku da ba lalle ne shi ayi tare da shi ba amma dai ku za ku kare shi za ku bari a taba shi ba shine al-kafir az-zimmi to wasu malamai sun fassara wancan kafiri da annabi ya ce wala yarisul muslimul kafir musulmi ba zai gaji kafiri ba sun ce al-kafirul harbi ake nufi amma in kafiri ne zimmi wanda yake ake zaune da shi lafiya to za a ci gadan sa wasu daga cikin malamai magabata ko wanda suka tafi da kan wannan ra'ayi kamar dan su Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Zain al-Abidin da cikin malamai irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da shi wanda suka gani cewa wannan yafi kusa da usulul Islam wato yafi kusa da kaida domin in ya zamana mutum ya zamana in ya musulunta ba zai ji kadan mahaifinsa ba mahaifinsa kuma mai dukiya ne kwarai da gaske to sai wannan ya hana shi ma musuluntar ya ce wato a in ya riga ya musulunta to mahaifin nan nasa in ya mutu shi ba zai ci gadan sa ba to sai yake musulunta zai to tunda har aka yadda a auri musulma wacce take abinda musulmi a auri wacce take kitabiyya to haka nan ya kamata a ce ma zai ci gadan wanda yake kafiri ne ba na yaki ba kuma wannan zai bude kofar wadanda ba musulmi ba cikin family in suna so su musulunta dan san san musuluncin ba zai hana su ci gadan ɗan uwansu ba ba a toshe musu musulunci ta hanyar wannan ba to wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai wanda suke ganin bai kamata a ce ba zai ci gado ba amma dai jumhur su suna ganin ba gado akwai wasiya wannan ta halatta musulmi ya mai ma wanda ba musulmi ba wasiya cikin dukiyarsa saboda zamantakewa su ta yi kyau ace inna mutu wani duk da ba musulmi bane a san mushi wani abu daga cikin dukiyata ko ga wani abu daga cikin dukiyata na bashi wannan wasiya ce kamar yadda Safiya matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Safiyatu bintu Huyay tayi wasiya da wani bangare na dukiyarta ga ƴan uwanta wanda suke Yahuda ne kuma su musulunta ba tayi wasiya cikin dukiyarta cewa a ba mu wani kaza a ciki a ba mu wani kaza kaga ba musulmi bane amma ya halatta tayi musu wasiya to haka nan shi ma wanda ba musulmi ba zai iya wasiya ai yawanci ma yanzu arnin yanzu kusan kafirin yanzu duk haka suke kafin mutum ya mutu ne zai ce wani a bashi kaza ya riga ya rubuta duk ya raba ma abu to kaga wannan wasiya ce will ne dan haka wannan ya halatta kamar yanda shi zai iya ma wanda ba musulmi wasiya min babu aula shi ma wanda ba musulmi ba in ya masa wasiya ya karba to in ta babin wasiya ne wannan ba matsala in an ya bar will a rubuce ya ce a bawa ɗansa duk da ya musulunta ya ce a bashi kaza a dukiyarsa shikenan sai ya karba in kuma an ɗauki waccan fatawa ta wasu daga cikin malamai da suke ganin kafirin da yake zimmi ne za a iya cin gadan musulmi zai iya cin gadan sa kenan sai a ɗauki wannan watakila za su zama mafita daga matsaloli da ake fuskanta musamman yanzu kaga da yawa daga cikin na ba musulmi ba da ne ya taso ubansa ya tara dukiya sosai shi kuma yana son musulunci to amma in aka gaya masa in ka musulunta fa ba za ka ci gadin mahaifinka ba sai ga kuma yana ta nukewa to amma in ya san cewa a cikin musuluncin akwai wasu malamai wanda suna ganin zai iya cin gadan sa to wannan zai sa ya musulunta
na'am sai tambayar da take cewa mallan ya halatta mutun ya auri yar kanwar mahaifinsa
babu abin da zai hana yar kanwar mahaifinsa zai yi aurin sa
Muhammad yace da gaske ne aljanu suna budewa mutun ido ya dinga ganin wasu abubuwa sabanin al'ada
to za su iya masa abin nan takhili wato su duka nuna masa wasu abubuwan wanda a hakika ba haka suke ba kamar yadda ka san matsafa sukan yi amfani da wannan so su yi wa mutum abin da ake cewa fa'ido ka riga ganin abubuwa yadda yake ba kamar yadda mutanen annabi Musa suka zefar da sandarsu sandunan nasu suka riga motsi kamar miciji khayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a riga ganin kamar ga sunan suna gudu halin ba gudu suke ba to yadda za su iya wannan aljanu za su iya mutum haka suka nuna masa wasu abubuwa amma wai ba wai su nuna masa kamar daga nan su kawai ya bude ido ya rika hango Ka'aba shi kuma yana nan Najeriya rika gano Ka'aba ya dauka Ka'aba ce ta gaskiya a sai ya nuna masa wasu abubuwa rika gano su kamar Ka'aba wannan duk za su iya yin wannan su yi masa rufa ido na'am
tambayar Zainab unguwa uku ta ce mallam na yi farin cikin wata biyu yau kusan shekara biyu kenan sai na ji fatawa an ce ana rama azumi shin yanzu lissafin kwanakin zan yi na rama kenan
to ban san inda aka yi miki fatawar ba sai ni zan miki fatawa zan ce ka ba za ki rama ba wanda matar da ta yi bari jinin da zai fito daga jikinta jinin biki ne ta ce magana mafi rinjaye cewa abinda zai fito sakamakon bari ko da kuwa dan bai gama suka halittarsa ba wannan sunan shi jinin biki jinin biki kuma duk matar da take da shi ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba ba za ta rama sallah ba na za ta rama azumi azumi take tambaya ne ko sallah
azumi
oho azumi ne za ta rama azumi kamar yadda matar da take haila in ta bar azumi za ta rama haka nan matar da ta bar jinin biki za ta rama na farko na ta ko sallah yake ke magana za ta rama azumi saboda haka in har ba ta rama ba bayan shekara biyu aka ga mata cewa za ta rama sai kenan sai ta rama
wannan kuma yake cewa mallam me ya ingancin hadisin da aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata al'umma za su zo a bayan sahabbansa waɗanda sun fi sahabban san annabi
to ni ban san wannan hadisin ba da ya ce wata al'umma za ta zo a bayan na wanda sun fi sahabbai na san annabi sun fi sahabbai na sauna abinda na sani kawai hadisi sahihi hadisin Abu Huraira yana cikin sahih Muslim da Musnad Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ashaddi ummati hubban li الناس يجيئون بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله النبي كيتشوا دقشكين الأمة إن من أشد أمتي حبا لي دقشكين وأن دسك فسأنا ننسونا أشكين الأمة دقشكين وأن دسك فسأنا ننسونا أشكين الأمة وسمتاني لذاسو زبايانا تنسو ينا باتن ينا قولن إناما ya bada dukiyarsa da ƴaƴansa akan ya ganni wato ina ma ya ganni ko da zai rasa dukiyarsa da ƴaƴansa wajen sai ya ganni kaga anan ba cewa sun fi sahabbai san annabi ba cewa min ashaddi kalmar min tabi'idiyya ce wato wani sashi na mutanen da suke da tsananin sona kaga ba cewa akai su ne suka fi tsananin son ba wani sashi ne na waɗanda suka fi tsananin son sa to wannan shine abin da ya tabbata hadisin Abu Huraira amma cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu za su zo da suka fi sahabbai na sona wannan ba haka bane akwai hadisin Anas ibn Malik yana cikin Musnad Imam Ahmad wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake maganar Allah ya ji kan ƴan uwansa ki addu'a ga ƴan uwansa ikhwani sai sahabbai suka ce walasna ikhwanaka ya Rasulullah أوليس نحن إخوانك يا رسول الله مو با إن أونك بني سيأنا بيتي بل أنتم أصحابي شكو صحب بيناني إخواني سوني وأن دا سكي إيماني أما إخواني فهم الذين آمنوا بي ولم يروني سوني سكي إيماني da ni basu danne ba wato su ne suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin basu taba ganin shi ba amma sahabbai wannan su sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna da shi su ne sahabbai saboda anan kaga bai ce wai ikhwan din sun fi sahabbansa san shi ba saboda babu wani hadisi da yake nuna cewa wanda za su zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam san annabi wannan ba gaskiya bane
na'am tambayar Habibu Alkanawi yace menene hukuncin masallacin da ba a yi kiran sallah a cikin sa sai dai kawai a tada sallah
to wannan kuskure ne a ce ga masallaci ba a yin iqama a ciki ba iqama ko ba kiran sallah
kiran sallah
eh mun yi magana akan cewa kiran sallah dole ne a rika kiran sallah bai halatta al'umma ko wasu wata al'umma ta bar kiran sallah gaba ɗaya ba in haka samu haka to dole ma a aladabtar da su waɗannan masallacin da ba a kiran sallah sai iqama ko masallaci ne na salawa salloli ratibai wato masallacin da yake da limami ratibi in masallaci ne kan hanya yake misali ba ya da limami ratibi kuma musalla ne kawai sai dai wannan in sun zo su yi sallah su wuce wannan sun zo su yi sallah su wuce wannan ba sharadi bane sai an samu masalla dan yana kiran sallah duk da ba liman amma idan masallaci ne da yake da limami ratibi kwai limami ratibi ana khams salawat to wajibi ne a samu kuma kiran sallah a wannan masallaci ba za a ce idan mutum ya yi sallah a wannan masallaci bai masallaci sallarsa ba tai ba sallarsa ta yi da kiran sallah da iqama duk wannan wani abu ne kafin sallah ita sallah tana fara da kabbara harama daga lokacin ne ake kulla sallah iqama da za a yi ba ta daga cikin abin da za a ce sallah ta yi da ita ko ba ta yi ba illa iyaka dai wannan sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kamata al'umma ta kiyaye su kada a yi wasa da su kada a yi sakaci wajen yin su idan aka samu haka to an samu sakaci wajen ruku da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama dole a tsawatar amma dan mutun da zai yi sallah a masallacin ba a kira sallah ba wannan baya nuna sallar sa bata yi ba sallar sa ta yi
na'am wannan kuma yake cewa mallan ya halatta mutun ya yi wa Allah alƙawarin cewa in har ya sake aikata wani laifi zai yi azumi
to ba za a ce bai halatta ba duk da cewa shi ba kance makaruhi ne ba ma ga irin wannan yanayi ba ko ma ga wani yanayi ko da wani abu ne kake so gurin Allah ka ce in ya baka za ka yi kaza domin ana so ya zama na kai da'a ga Ubangiji ba tare da ka sharɗanta masa wani abu ba to ka sharɗanta masa wani abu don kai anan ka ɗauki yin azumi ɗinka mota uku ba ce to an kai laifi za ka yi azumi azumi ba uku ba ce da'a ce ga Ubangiji wanda mutum yake samun ladanta in kai ka samu wannan ladan ko Ubangiji ba shi ne zai mori wannan da'ar daka da za ka yi ba shi zai more ta ba kai za ka more ta to amma in ka ce in na bar abu kaza in har na sake yin abu kaza kai to sai na yi azumi kamar ka mai da azumi din wata azaba ce azabtar da kanka ke yi da kuma ba haka ba ne ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum babu wani abu da Allah zai dora maka dan kawai ya azabta ka shi azumi shi karan kansa ba wani abu ne da Ubangiji ta'ala ya shar'anta ma wannan al'umma dan ta samu tsoron Allah kutiba alaikum siyamu kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun so ba za ka kawo wannan sharadin ba shi karan kansa ba ka ce kamar yadda muka ce ba a sanyin shi mutum ya ce in Allah ka yi mun kaza ko ka bani kaza zan yi kaza sai ya zama kamar ba za ka yi ba sai ya yi maka irin walbani walbaka din nan ne walhana ne walqimime kaga bai kamata kai wa Allah irin wannan ba in ka yi mun zan yi kamar shi za ka amfanar ba kanka za ka amfanar ba to haka nan barin laifi ka ce in na sake yin laifi to zan yi azumi wannan ba wani abu ne da ake bukatar mutum ya zama yana yin sa ko da mutum zai yi wa kansa irin wannan alƙawarin mutum da zai yi wa kansa irin wannan alƙawarin yace Allah in har na sake yin kaza na laifi to zan yi azumin sati biyu ko sati uku to sai kuma ya sake yi to wajibi yayi shi yasa annabi yace man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda duk yayi ba kacin zai yi wa Allah da'a to in abin ya tabbata yayi wa Allah da'a kada ya fasa yi wanda kuma yayi ba kacin zai saba wa Allah to kada ya saba masa to haka wannan nazuru da'a ce kai wajibi ne ka cika duk da cewa ba a bukatar ka kai irin wannan din ya kamata kai alkawari a zuciyarka cewa ba za ka sake yin abu kaza ba amma ba sai ka ce in ka sake zan yi azumi kaza ba kamar yadda azumin kamar wani punishment ne da kuma azumi ba punishment bane
Na'am. Sai tambayar da tace malam wace addu'a ya kamata na runguma domin samun miji salihi.
To addu'a ba wata addu'a ta musamman aka ce ta samun miji ce. Sai dai kawai ki roki Allah da bukatarki. Wato ki ambatawa Allah bukatarki. Ya Allah ina son miji nagari, Allah ka azurta ni da miji nagari mai tsoranka da aka wanda zai rike ni da amana, zai rike ni da nasiha, koda da Hausa ke fada in ba zaki yi da Larabci ba sai ki. Wannan shine dama ita addu'a shine ka gaya wa Allah bukatarka. So inda har miji kike nema ke sai ki roki Allah miji nagari, duk sanda kika yi sallah kika gama, ko kika yi karatun alkur'ani kika gama, ko kika kai azumi, to sai ki daga hannu cikin harshen da kike magana da shi. Ce ya Allah ka bani miji nagari, ka bani miji mai tsoranka, ka bani miji mai maka biyayya wanda zai ji tsoranka dangane da haƙƙina, wanda zai rike ni da amana, wanda zai tunatar da ni idan na manta, zai nusantar da ni idan na karkace. Wato ki rika roƙon Allah da yaran da kike ji, ba sai lalle kin koyi addu'ar Larabci ba, in kuma har kina jin Larabci to zaki sa addu'ar ki cikin sallah, ake sa ta a cikin sujjada. Lokacin da kike sujjada ki roki Allah ya baki miji nagari. Allahumma rzuqni zawjan salihan, Allahumma rzuqni zawjan salihan yattaqika fiyya, ko wannan kika faɗa yayi.
Na'am. Wannan kuma yace malam idan mutum yana limanci sai ya miƙe a raka'a ta biyu ba tare da yayi tahiya ba, sai aka yi masa tasbihi, to zai dawo ne yayi tahiyar ko kuwa zai ci gaba daga baya yayi kabili?
In har ya tashi ya riga ya gama miƙewa to ba zai dawo ba. In har ya gama miƙewa bai abin nan ba, bai zauna ba, to zai bari sai ya gama sallar kakaf sai ya sujjada kabili, haka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abdullahi ibn Buhaina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla azhar sai ya miƙe a raka'a ta biyu maimakon ya zauna. Da ya gama shine sai ya sujjada kafin sallama, tace sujjada kabli.
Na'am. Wannan kuma yace menene matsayin mutumin da ya kaurace wa matarsa?
Mutumin da ya kaurace wa matarsa?
Na'am.
To akwai kaurace wa mata idan ta yi laifi, shari'a ta ce a kaurace mata a gurin kwanciya. Allah ta'ala ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. To wannan in alhajru ne fil madaji, saboda ladabtarwa, wannan babu komai. Mutum ne matarsa take masa ba daidai ba, take kinyi masa da'a, take lai masa laifuffuka, yayi mata wa'azi ba ta ji ba, to shari'a ta bashi dama ya kaurace mata. Amma yadda Allah ya ce fil madaji, wato fil madaji abinda ake nufi da fil madaji yana gida ba wai gurin ruwa zai gudu ba, sannan ɗakinsa ba wani ɗaki zai saki ba, ga ta gashi a kwance amma ba zai kula ta ba. Wannan shine ma'anar alhijranu fil madaji, wahjuruhunna fil madaji. In irin wannan yayi, wannan shari'a ce ta bashi dama, kuma yayi ne dan ladabtarwa. In ya ga wannan matakin bai yi ba, to sai canza wani matakin. Amma in haka kawai ya kaurace mata ba dalili, ba wani dalili, to sai a kira shi a tambaye shi meye dalilin kaurace mata din. Ta fara tambaye shi, in bai ba ta wani dalili ba, ta daga lamarinsa zuwa sama, zuwa iyayensa ko iyayenta ko wani na sama da su, wanda za a kira shi a tambaye shi dalilin kaurace mata din. Ya kaurace mata ne saboda me? Baya da lafiya ne, yaje nemi magani. A lafiyar salau ya gaji da ita ne, to ya za a yi? Sai a nemi mafita. Idan har ba zai iya zama da ita ba, shikenan sauke mata. In ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati, in suka rabu kowa sai Allah ya bashi wanda ya dace da shi. Amma haka kawai dai ya kaurace mata ya watsar da ita, ya zama kamar yadda Allah ce ta zaruha kal mu'allaqa, ya watsar da ita ta zama kawai kamar raga a gidansa ba ta da wani amfani, to wannan ba daidai bane.
Na'am. Tambayar Halilu Musa Beli yace idan mutum ya karanta Fatiha kadai a sallah ba tare da sura ba, menene matsayin sallarsa?
Sallarsa ta yi, karanta Fatiha shine wajibi a sallah. Idan mutum ya yi sallah bai karanta Fatiha ba da gangan, ba shi da sallah. In kuma ya bisa kuskure ne, to ya sai ya sarai da wani raka'ar, ya sake yin wata a madadinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, wani zuwa cikin sahihaini hadisin Ubadah ibn Samit, ba sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba. To amma abinda zai karu akan Fatiha din na karanta sura, ko wasu ayoyi na alkur'ani wannan sunna ce ba wajibi bane idan mutum bai yi ba sallarsa ta cika ba a cewa sallarsa ba ta cika ba amma wanda zai yi to ya zo da sunna yana da lada doriya akan wanda bai yi ba sannan ba za a ce sai ya yi sujjada sahau ba na ce sai ya yi sahau ba tunda bai karanta fatiha ba bai karanta sura ba a cikin sallar wannan ba dalili akan sa
na'am wannan tambayar ta ce menene bambancin rawahul bukhari wa muslim da kuma muttafaqun alaihi
ba bambanci muttafaqun alaihi an dai dunkule maganan ne sai dai kalmar muttafaqun alaihi akan samu ta tafi fadi wani lokaci ya danganta da malamin da ya amfani da ita kamar ibnu hajar a cikin bulughul maram da wasu da yawa daga cikin malamin suka ce muttafaqun alaihi suna nufin bukhari da muslim to hadisin bukhari da muslim sun ruwaito shi wannan da dama daga cikin malamai in suka yi amfani da kalmar muttafaqun alaihi abinda suke nufi kenan kana karanta bulughul maram na ibnu hajar al-asqalani tun a muqaddima ya faɗa shi yace muttafaqun alaihi yana nufin bukhari da muslim amma kamar abul barakat a cikin littafin sa muntaqal akhbar littafi ne shi ma kamar bulughul maram yake ya tattara hadisai ne na hukunci to shi yace muttafaqun alaihi yana nufin Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad. Wato yana nufin malamai bakwai. Su suka rawaito hadisin. Kalmar muttafaqun alaihi tana nufin ma'anarta tana da fadi sama da ma'anarta a gurin sauran malamai. Shi in yace muttafaqun alaihi a cikin littafin sa muntaqal akhbar yana nufin malamai bakwai su rawaito hadisin da guda shida din nan sanannu da kuma Imam Ahmad tare da su shine muttafaqun alai
na'am tambayar Abdul Basit kofar ruwa yace shin ya halatta ayi sujudin tilawa a yayin da ake cikin sallah
ba abin da zai hana ana sallah aka karanta sujudin tilawa ana iya sujjada sana dago a cigaba da karatu
na'am tambayar Maryam ya kasa ita ce malam wani abubuwa ne guda tara ake so ma'aurata su kasance suna da shi wanda aka ce ya fita uku tafi shi uku su kuma yi tarayya a uku
wannan wani ana surkulle ne shi ba hadisi ba shi ba maganar Allah ba shi ba maganar wani malami fitacce ba da za a girmama ta magana ce dai kawai wani ya shaki iska ya tsara ta wanda in kin ga dama ke ma zaki iya karawa su zama hurhudu in kin ga dama kina iya ragewa su dawo biyu in kin ga dama kina iya soke wasu daga cikin waɗanda aka faɗa din tsari ne kawai na abin nan wasu ma zaki iya rigima akan cewa baki yadda ba yanzu kamar a cikin maganganun a ce ya fita kuɗi sannan ya fita shekaru wato sharadin ya fita kuɗi ya fita shekaru to kaga auren Khadija annabi sallallahu alaihi wasallam Khadija duk ya rushe waɗannan abubuwan Khadija san da annabi ya aure ta fi shi kuɗi dan shine yake mata ma kasuwanci yana tana ba shi kudin ta yana da yana kiwo na dabbobi ta ji labarin amanarsa ta kira shi ta hada shi da yaranta Maisara suna fita kasuwanci aka je aka ciyo riba yazo yaron nata ya gaya masa irin amanar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce za ta aure shi kaga ta fi shi kudi a lokacin da ta aure shi sannan kuma ta fi shi shekaru domin mafi karancin abinda aka faɗa na shekarun shi ne shekara 28 da shine abinda yake sahihi shekarar ta 28 shi kuma shekarar sa 25 to kaga wannan auren na annabi sallallahu alaihi wasallam da Khadija ya rushe wannan ya fita kudi ko ya fita shekaru annabi to shi bai haka ba kaga maganar kuma azo a ce ya kamata ko ya dace duk ya dace annabi bai abin da ya dace bane ko ya kamata annabi bai abin da ya kamata bane matar ibnu mas'ud abdullahi ibnu mas'ud matarsa Zainab ta fi shi kudi shi yasa ma lokacin da ta tashi fidda zakkarta ta gwalagwale abinna ibnu mas'ud ya ce shi za ta ba shi mijin ce ni za ki ba zakkata ta ce yana mijin ta za ta ba shi zakka ta je ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne ya fi cancanta ki bawa kaga da a ce ba ta fi shi kudi ba za ta fidda zakka ba ta ba shi in har ta fi shi kudi in har ya fita kuɗi to magana ta fidda zakka kuma ta bashi adabar taso ba sai ya ce ni yake da bukata haka ne yafi cancanta ki bawa to kaga wannan ma ya kare wannan batun cewa ta fi shi kuɗi ko a ce ta tafi shi asali abin nan ya fita asali ko abin nan Fatima bintu Qais ba Quraishi yace amma da ta tashi za ta yi aure ta zo ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane biyu sun zo neman ta suna son ta da aure akwai Muawiya ibn Abi Sufyan akwai Abul Jahm Muawiya ibn Abi Sufyan dan sarkin Makka ne Abu Sufyan ba Quraishi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita amma Muawiya fa su'uluku la malala واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه فهو ضراب للنساء انكه اسامه نبي ce kin ga abu muawiya ba shi da komai kuma bai da sana'a shine suluk shine wanda ba da kuma bai da sana'a zama zaune yake haka nan sannan kuma shi abu aljahm mutun ne mai yawan dukan mata ki auri usama ibn zaid bawansa shine zaid babansa shine zaid ibn sabit wanda ya taba kasance ya taba zama bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi daga baya Nabi ya saye shi ya yanta shi Zaid ibn Sabit kaga Usama asalinsa dan wanda yayi bauta ne wato ya zama bawa ne amma kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga yawo matar da take ba Qurayshiya ta aure shi kaga anan ba a ce ya za a hada wannan aure fa saboda wannan abubuwa duk da ake cewa tafi shi uku ya fita uku su yi tarayya uku duk wani surkulle ne ba aya bace ba hadisi bane ba maganar wani sahabi bace ba maganar wani tabi'i bane ba maganar wani malami bane da ake girmama maganganun su saboda waɗannan abubuwan da aka faɗa ke ma in kin ga dama za ki iya ƙara naki ga ma ce tafi ka hakuri kaga dama kace tafi ka hakuri kakkafi ta hakuri ko kaga dama kace tafi ka gashi ko wani abu duk ka iya ƙara abin da kake so haka ba daidai bane har ka ga juma wasu malamai suna fadar irin wannan
na'am wannan kuma take cewa malam kwana nawa ne karshen jinin liki
mafi inganci yar magana wacce tabbata hadisi Ummu Salama kwana 40 ne
na'am tambayar Abdurrahman Puntuwa ya ce malam idan na sayi babur naira 110,000 na bayar bashi akan kuɗi naira 170,000 menene matsayin wannan ciniki
na to ka sayar da shi 170,000 a matsayin bashi to ka sayarwa mutum 170,000 amma bashi da kuɗin ka bi shi bashi ba wani abu
na'am tambayar Abubakar Sadiq Rijiyar Lemo ya ce menene hukuncin yin sallah da kaya a baibai
to ba wani abu dan mutum ya yi sallah da kaya a baibai sai dai meye dalilin sa kaya a baibai din bai sani bane in bai sani ba shikenan kuma ya sani sai ya gyara ba wani dalili da zai sa mutum ya sa kayan sa a baibai ana juya kaya a baibai lokacin salatul istisqa sallar shayar da fari yana daga cikin sunnoninta shine a juya kaya amma ba wai kowace sallah za a yi ba a juya mata kaya
na'am wannan kuma yake cewa malam mutum ne ya rasu ya bar kayan abinci sai aka diba aka dafa wa masu zaman makoki menene matsayin haka
to na farko abu biyu ne anan kayan abinci galibi idan miji ya so kayan abinci ya so ne ya mallaka wa yan gida cin su da shan su ne yake ya kawo musu saboda haka cewa in an yi mutuwa kayan abinci duk a kwashe su a hana iyalai ci wannan ba daidai bane galibi mutum in ya so kayan abinci to ya so wa iyalinsa ne kamar ya mallaka musu ne zaka ko bayan ransa za su ci gaba da cin wannan da ya ce ya so wani abu ne nashi shi karan kansa nashi ne to kaga wannan sai a ce to a aje shi wannan ya shiga cikin kayan gado amma kayan abinci ya sayi mai ya sayi shinkafa ya sayi dan iyalansa su ci ƴaƴansa su ci matansa su ci ba a cewa dan ya mutu ya haramta su ci za su ci gaba da cin kayansu dama ya riga ya mallaka musu tun yana da rai so wannan hanawar da ake ba daidai ba ne sannan kuma maganar zaman makoki ba a buƙatar a zo a zauna a cinye wa wanda aka yi mutuwa abincin gidansa saboda ya rasu abinda ake so a zo a yi ta'aziyya a tafi a zo a yi ta'aziyya ta'aziyyar nan zaka iya mutum a gida zaka iya mutum a kasuwa zaka iya mutum a masallaci yanzu da waya nan ma ta samu ko ta waya kai ta'aziyya ce abinda ake nufi da ta'aziyya addu'a da lallashin wanda aka yi mutuwa shine abinda ake nufi da ta'aziyya kai wa mutum addu'a mamaci kai masa addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa wanda kuma aka yi mutuwa ka lallashi zuciyarsa ya dangana shi ake nufi da ta'aziyya amma ba wai zama ne ba da ake yi a yi wasu kwanaki wannan wani abu ne na al'ada baya daga cikin ta'aziyya ba shine ta'aziyya ba kuma har ya kasance za a zo a zauna dan abin da mamaci ya bar wa iyalinsa a cinye abinda aka sani a musulunci shine wanda aka yi mutuwa waɗanda aka yi mutuwa ana ma taimaka musu da abinci ne kamar yadda annabi ke cewa isna uli ali ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum ma yashghaluhum ku taimaka wa iyalan ja'far da abinci abinda zai dauke hankalin su ya same su shine mutuwar ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu kaga annabi cewa isna'u ku yi musu abinci ko kai musu abinci amma bai ce ku je ku zauna ku ci ya ce a kai musu abinci ku kuma sai ku je ku ci maimakon ku kai musu ba ku kai musu ba kuma nasin da suke da shi kun je kun ci wannan ba daidai bane kuskure ne
na'am to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com za kuma iya aika mana ta zandalin sada zumunta wato Facebook za kuma iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta hanyar rubutun tambayoyi kamar yadda aka saba don haka a madadin shehun malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Idris Ungogo wanda ya sada mu da ku sai kuma ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah
walawanna katabna alaihim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما